نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 23 غوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دغا مكة زوا مدينة أنا ده هيكارا دوبو ديا ده دليو هدو ده 40 دبيو وندي زو دي دي ده شدا غوات هدو غريغوريان كالندا دوبو بيو ده 20 ديا dan ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin Alhaji Abubakar Yaya Arabi wanda aka fi sani da masallacin Miyetti da ke nan cikin fadar jihar Gombe a unguwar Bolari idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin sura mai albarka suratul Ma'ida ba za mu samu ci gaba da karanta abin da yake cikin alqur'ani dan tafsirin sa ba sakamakon alƙawari da muka yi cewa za mu gabatar da wasu jerin laccoci guda uku jiya cikin ikon Allah mun kammala da guda ɗaya yau kuma insha Allah ta'ala za mu shiga ta biyu wala Allah mu gama ta a yau wala Allah ita ma ta kai mu zuwa gobe wanda daga kanta kuma za mu shiga ta uku wanda ita ne ta ƙarshe a cikin abubuwan da muka yi tunanin ya kamata mu faɗakar da juna a kayinsu idan ba a manta ba mun yi magana a kan cewa za mu yi bayani dangane da durƙus salamati minal balaya wato hanyoyin kubuta daga bala'o'i da masifu da matsaloli na rayuwa dan adam ba zai gushe ba a cikin jarrabawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake fada la yazalul mu'minu fil bala hatta yalqa Allah wa ma alaihi khabi'a dan adam ba zai gushe ba Allah yana jarrabarsa da matsalolin rayuwa har zuwa ranar da zai gamu da Allah ba tare da wani zunubi a kansa ba wannan yana daga cikin abin da ya kamata in yarda da shi ki yarda da shi nay believing da shi ki yi believing da shi to a duk yadda muka kai ga ainihin wato a biyayya ga Allah da yadda muka kai ga da'a ga Allah da yadda muka kai ga neman yardar Allah to bai yiwuwa mu kubuta daga matsaloli na rayuwa 100% gaba daya amma idan muna bin hanyoyi da za mu samu sauki to za mu samu saukin waɗannan matsalolin da izinin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace ashaddun nas bala'an al anbiya wato mafi ainihin wato samun matsala ta rayuwa a duniya da jarrabawa ta rayuwa a duniya sune annabawa manzo Allah yace thumma al amsal fal amsal sannan kuma sai wanda suka biyo bayan su wajen kirki da mutunci da kamewa da addini da riko da addini da kadaita Allah cikin bauta su ma za su dinga fuskantar jarrabawa a cikin al'amuran rayuwarsu wannan yana da kyau ki kwantar da hankalinki akai cewa ba zai yiwu Allah ya wanke ki daga matsala ko damuwa 100% ba kamar yadda ya alƙawaranta haka kuma ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa akan jarrabi mutum ne gwargwadon imaninsa wato idan kana da imani gwargwadon wannan imanin gwargwadon jarrabawar da Allah zai dinga yi maka jarrabawar nan imma ta zama ta rashin lafiya imma ta zama na rashin rai ma gaba daya wani naka ya mutu imma ta zama na abin nan tawayar arziki imma ta zama na tawayar ainihin wato kwanciyar hankali da nutsuwa da sauran abubuwa rashin abincin da za a ci rikici tsakanin miji da mata rikici tsakanin uwa da ƴaƴanta da dai sauransu wannan duka zai ci gaba da faruwa da dan adam kamar yadda Allah madaukakin sarki ya nassanta mana a cikin alqur'ani al-ramma Allah ya ce wala nabluwannakum bi shay'in minal khawfi
a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim
na'am
bismillahir rahmanir rahim wala nabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
Allah madaukakin sarki yace wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawf wallahi sai na jarrabe ku da wani abu na tsoro haka kawai Allah madaukakin sarki ya danno wani abu da zai dinga firgita mutane yanzu harkar nan ta kidnapping da harkar barayi da harkar yan fashi duka wannan yana daga cikin ma'anar al-khawf haka kawai in kin tuno abun ba wai ya same ki bane sai ki ji hankalinki ya tashi in zaki tafiya kina tunani dan uwanki a kauyen kaza a gari kaza kina ta tunanin wannan hali suke ciki wala nabul wannakum bi shay'in min al-khawf wal ju'i wataran kuma zan jarrabe ku da matsala ta yunwa abinci yayi tsada kuma a hana ku kudin saya ko kuma abincin ya zama gahi available a hana ku kudin da za ku saya zai zamanto abincin yayi tsada baya samuwa al'umma kuma su kice makawa wal ju'i wa naqsin min al-amwal Allah yace wataran zan jarrabe ku da tawayar dukiya mutane sai ta tafka asara corona ta zo ta rikita al'amuran kasuwanci a daina shiga da fita na kasuwa wasu wane su kari a cikin ta su wane su durkuhe jarun wane ya kare Allah ya ce duk zan dinga jarrabar ku da irin waɗannan wa naqsun min al-amwali wal anfus zan sa ai ta karkashe ku zan ba wa ɗan ta'addada ma sai ta murkushe ku suna harbe ku ai ta samun rashe-rashen da ba gaira ba sabab corona ta kashe barayin jeji su kashe yan kidnapping su kashe boko haram su kashe waye waye duka wa naqsin min al-amwali sannan a samu jinyace jinyace da rashin lafiya iri iri wanda zai zamto yana ajalin mutane shine wa naqsin min al-amwali wal anfusi da rayuka da dukiya wa thamarat zai zamto ƴaƴan itatuwa su ki ko kuma a same su amma su gagara sayuwa da sauki sweet milo kwaya daya a ce miki yana 250 ko wani abu kamancin haka gashi amma kin gagara mallaka ko kuma Allah ya hana abun kuma ya hana mallakarsa was samarat Allah ya ce amma wa bashirus sadiri ayi albishir da masu hakuri su waye ne Allah ya ce allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda idan musiba irin wannan ta same su abinda suke cewa shine inna lillahi lalle mu mallakar Allah ne Allah ne ya halice mu Allah ne ya mallake mu Allah ne yake juya mu wa inna ilaihi raji'un kuma lalle mu masu komawa ne zuwa ga Allah to Allah sai ya faɗi sakamakon irin waɗannan mutanen yace ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma waɗannan suna da wasu salatai da addu'o'i na musamman wanda Allah zai dinga yi musu wa rahma kuma suna da wata rahama ta musamman wa ulaika humul muhtaduna kuma lalle waɗannan sune shiryayyun bayi Allah ka saka mu cikin shiryayyun bayi daga cikin hanyoyi da ake kubuta daga bala'o'i babbar hanya ita ce addu'a babbar hanya ita ce addu'a malamai suka ce addu'a'u silahul mu'min ita addu'a makami ne na mu'mini in kina neman mutumin da ya tunkari filin daga da ainihin wato takobi akwai yuwuwar yayi nasara ko to haka duk mutumin da yake addu'a a cikin lamarinsa akwai yuwuwar Allah ya fitar da shi daga cikin halin da yake ciki yasa suke bata ma'anar cewa makami ne wanda zaka yaki ka fatattaki duk wata masifa da ta tunkare ka ta hanyar yin addu'o'i wa huwa min aqwal asbabi tana daga cikin mafi karfin sabubba fi daf'il makruhi wajen tunkuɗe wa kai abin da yake damun ka wanda baka jin dadin sa wa husulil matlubi da kuma jawo wa kanka ka afkar wa kanka abin da kake so addu'a'u suka ce ita addu'a huwa al-ibada addu'a ibada ce kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana wal ibadatu me ake nufi da ibada ita ko ibada hiya tadhallul wal khudu' lillahi subhanahu wa ta'ala hubban wa ta'zima huwa tadhallul shine kankan da kai wal khudu' daran kofar da kai lillahi ga Allah subhanahu wa ta'ala hubban wajan san Allah din wa ta'ziman da kuma girmama shi wannan shine abin da ake nufi da ibada mutum ya kankan da kansa ya kuma yi ainihin wato ran kofar da kansa ga Allah saboda yana son Allah kuma yana girmama shi wannan a wani definition kenan a wani definition kuma suka ce addu'a ita addu'a hiya al-aqwalu wal af'alu sune ayyuka da kuma wasu maganganu az-zahira wal batina wanda suke wasu a bayyana ake yin su wasu kuma a boye an gane magana da kyau ko az-zahiratu wal batina wasu a bayyana wasu a boye wadanda wadannan maganganun da wadannan addu'o'in ko da wadannan abubuwan za su jawo maka yardar Allah subhanahu wata'ala kal hauqalati kamar mutun ya budu baki yace la haula wala quwwata illa billah wal haylala kamar mutun yace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wadannan duka suna daga cikin addu'a wanda za a yi su a bayyane da kuma wanda za a yi su a ainihin wato koyi to malamai suka ce bambancin definition din wancan ana nufin ko wannan ana nufin ma yu ta'abbadu bihi abinda za a bautawa Allah da shi wancan kuma ana nufin wato ma'anar abinda kake yi din shine ka kudirta girman Allah da yarda da Allah da amincewa da Allah to wannan ita ce addu'a kuma ita ce ainihin wato ibada wa tadhallulin min al-'abd al-faqir al-da'if da kuma kankan da kai gabawa wanda yake talaka mai rauni alladhi la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wanda baya iya amfanarwa kansa wani abin da zai cutar da shi da ko kuma abin da zai amfanar da shi ila Allah azza wa jalla al-qadiru ala jalbi jami'il manafi ya maida al'amarinsa ga Allah wanda shi Allah shi yake da iko wajen jawo abin da zai yi amfani wa dafi jami'il madar da kuma tunkuda dukkanin abin da zai cutar wallazi shine Allah wanda idza utiya al-awwalina idan ya bawa mutanen farko abinda suka roka wal akhirina da kuma na karshe jami'a matalibihim ya ba su duk abinda suke bukata wa huquqin lahum da kuma wasu haƙoƙi nasu jami'a ma'aribihim da duk abinda suka damu la yanqusu ma indahu ba abinda zai iya ragewa a gurin Allah domin Allah ya faɗa mana yake to ma indakum yanfadu
ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqo
ma indakum yanfadu duk abin da ke gurin ku zai iya karewa amma wa ma indallahi baqi abin da ke gurin Allah ku zai wanzu ba zai kare ba komai tsada zarrati ya tabbata a cikin hadisul qudusi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah yace ya ibadi ya kubayina law anna awwalakum wa akhirakum da a ce na farkon ku da na karshen ku wa insakum wa jinnakum da mutanen ku da kuma aljanun ku qamu za su hadu fi sa'idin wahidin a guri guda daya fasa'aluni sai kowa ya daga hannu yace Allah ba ni kaza kowa ya tambayi Allah abin da yake so fa utitu kullu wahidin minkum mas'alatahu Allah yace kuma in biya wa kowa bukatarsa ma na kasa zalika min mulki shay'an wannan ba zai rage min komai a cikin mulki na illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahr sai fa irin kwatankwacin abin da allura za ta tsoma ta a kogi a dago ta ruwan da ya makale a jikinta zai rage ruwan kogin yawa to sai dai kamar haka idan ma zai ragu wanda kuma mun sani in aka dauki allura ko a bokit aka tsoma ta aka dago ta ai ba za a ga bokitin yayi dan yi rawa alamun ruwan ciki ya ragu ba ko to haka duk abin da Allah zai biya mana na bukata ba zai girgiza abin da yake hannunsa na bukata ba abin an gane magana da kyau ko na wadata ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kara fada mana kan cewa ku duba ku ga yadda Allah madaukakin sarki ya dinga ciyar da bayin Allah tun daga ranar da ya halitta sammai da ƙasai wannan baya rage abin da yake hannun daman Allah subhanahu wata'ala baya rage shi ma'ana tunda Allah ya duniya har zuwa yau duk wanda kike ga ya ci Allah ne ya bashi ya ci duk wanda kike ga ya sha Allah ne ya bashi ya sha duk wanda kike ganin shi da sutura Allah ne ya bashi duk wanda kike ganin shi a gida a zauna Allah ne ya bashi wannan gidan duk wanda kike ganin ta da miji Allah ne ya bata mijin duk wanda kike ganin ta da muke ganin shi da mata Allah ne ya bashi wanda kike ganin shi da yaya Allah ne ya bashi wanda kike ganin shi da kudi Allah ne ya bashi wanda kike ganin ko menene kaga wani dan adam da shi tun daga ranar da Allah ya halitta sammai zuwa yau Allah ne ya basu amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wannan bai girgiza Allah ta abin da ya mallaka na abin da yake biyan bukatun bayi ba saboda haka Allah yana yana da cikakkiyar wadata irin wadatar da ba ta da farko ba a taba samun lokacin da Allah ya zama talaka ba ko babu ranar da za a ce Allah ya talauce babu abin da yake zai ba wa mutane babu wannan rana shi ko wadatar dan adam kafin ita talauci ya taba riskar shi kuma bayan yayi wadatar talauci zai iya samun sanan gaba wato wadatar dan adam kafin ita akwai talauci bayan ta kuma akwai babu mana lokacin da yake bahi da shi sunan sa bayan ya samu kuma Allah na iya kwacewa to shi kwada Allah bahi wannan bata tabbata gare shi ba subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya saka mutane ne su dinga roƙon sa saboda su dinga nuna kaskancin su da kuma bukatuwarsu zuwa gare shi shi yasa yace walaqad arsalna ila umamin min qablika
walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un
Allah yace walaqad arsalna ila umamin min qablika hakika mun tura manzanni zuwa ga wasu al'ummai kafin zuwanka fa akhadnahum bil ba'sa'i wad darra sai muka tamke su da al ba'sa'u wato bala'i na yaƙe-yaƙe da tashin hankali wad darra da cututtuka me yasa muka yi musu haka Allah ya ce la'allahum yatadarrauna min yi haka ne dan su kankanta kansu su koma su roke mu wannan yazo a cikin suratul an'am aya ta 42 dan haka Allah madaukakin sarki yana jarrabar mutane ne dan su koma zuwa gare shi yasa a wani guri yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum
wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri
wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yace ku roke ni zan amsa muku innal ladhina yastakbiruna an ibadati lalle wanda suke girman kai dangane da bauta mu ma'ana roko na sayadkhuluna jahannama wallahi za su shiga wutar jahannama dakhirina ay bi ma'ana sagirina kaskantattu wulakantattu ma'ana wanda baya addu'a baya roƙon Allah to lalle ko zai shiga wuta yana kas cikin kaskanci da wulakanci yasa yace wa idza sa'alaka ibadi
wa idza sa'alaka ibadi anni fa قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
الله يتوى إذا سألك عبادي إذا باينا سك تنبيك عني غمدني فإني قريب كتير مسني إنا قصدس أجيب دعوة الداعي ina amsa roƙon wanda duk ya roƙe ni ya nemi ya fitar da shi daga cikin damuwarsa wallahi zan amsa mishi inji Allah yasa malamai suka ce hanya na farko ta fita daga matsala ita ce addu'a dan ya ce idan dai ka roƙe ni to zan amsa maka ujibu da'watad da'i idza da'a Allah ya ce fal yastajibu li amma su fara amsa kirana duk abinda nace musu na su yi abinda na hana su na su bari وليؤمنوا بي سي ايماني دني كو لعلهم يرشدون ان دي سكا سي هكا تو ذا سامو شريعه daga gurina Allah ka shirye mu malamai suka ce yana daga cikin rashin lissafi irin na dan adam ya koma yana neman gudunmawar mutane ya manta da neman gudunmawa a gurin Allah ra'a ahadul ulama'i rajulan wani mutum ya ga wani mutum daga cikin malamai ya ga wani mutum yataraddadu ala ahadil muluki yana ta kaiwa da komowa a gurin manyan gari da masu mukami da masu mulki yana neman su biya masa bukatunsa fa qala lahu sai wannan mutum yace wannan malami yace wannan mutum ya hadha habawa ne tazhabu ila man yasujjudunaka babahu kana zuwa gurin wanda yake tare maka kofarsa wa yazharu laka faqrahu yana bayyana maka hima talaka ne nawa ne cikin mutane masu dukiya zaka je musu neman gudunmawa amma su kuma he su dinga ce maka su ma suna cikin damuwa da bukata ko ba a samu ana samu ko mutum ka je masa gurinsa da damuwa gashi a wadace amma sai ya dinga ce maka me yana ce maka shi ma yana cikin damuwa da bukata don haka ka yi hakuri ba za ka samu biyan bukatar abin da ka zo nema a gurin shi ba to shine wannan malami yake cewa tazhabu ila man yasuddu dunaka babahu kana tafiya gurin wanda yake tare maka kofarsa yana nuna maka bahi da hiwa yazharu laka faqrahu yana bayyana maka talaucin sa wa yakhfa anka ginahu yana koye maka wadatar sa wa tatruka man yanfa'u aman yaftahu laka babahu yana kabar wanda ya bude maka kofar sa kai tsaye wa yazharu laka jinahu yana bayyana maka wadata sahini Allah wa yaqulu sai wannan malami ya rera masa wani baiti yace la tasalanna bunayya adam hajatan fasalil ladhi abwabuhu la tuhzabu yace annasu Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adam hina yus'ala yaghdabu yace la tasalanna bunayya adam hajatan karka tambayi dan adam bukatar ka ta yau da gobe wasalil ladhi abwabuhu la tuhzabu tambayi wanda kofofinsa ba a rufe su sai ce waye ne wannan hice Allahu shine Allah in tarakta su'alahu yaghdabu in tarakta su'alahu yakan yi fushi idan ka daina roƙon sa shi Allah wa bunayya adam hina yus'ala yaghdabu shi ku dan adam idan kana roƙon sa ne zaka samu matsala tsakanin kai da shi wa man alladhi da'a fa lam yujibuhu waye ya taba roƙon Allah wani abu Allah bai biya masa bukata ba wa man alladhi waqafa ala babihi fa taradahu waye ya tsaya gaban kofar Ubangiji Allah ya kore shi wa man alladhi sa'ala fa lam yu'tihi waye ya roki Allah bai biya shi ba wa man alladhi istaghfara faghfarahu fa lam yaghfir lahu waye ne ya daga hannu yace Allah ka mun gafara Allah yace bazan yi ba babu Allah yace amman yujibul mutarra idza da'a
amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun
Allah ya ce amman yujibul mutarra idza da'ahu waye ne yake amsa kiran wanda yake cikin tsananin bukata idza da'ahu idan ya kira shi waye kashin su yake yaya matsaloli da damuwa waye ja'alukum khulafa'al ard yake sanya ku ku zama mayau a doran kasa Allah ya ce a ilahu ma Allah akwai wani Allah kuma bayan wannan wanda muka sani qalilan ma tadhakkaru da kadan ne suke tunani akan wannan magana da Allah madaukakin sarki yake faɗa wannan yazo a cikin suratul lamni aya ta 62 man alladhina januhan min algharq waye ne ya ainihin wato kubutar da nuhu daga dulmeyewa daga ruwan dufana wa man alladhi anqadha ibrahima min annar waye ne ya kubutar da annabi ibrahim daga wuta lokacin da mutanansa suka yi majaujawa da shi suka wullahi wuta wa man alladhi najja isma'il min adh-dhabhi waye ne lokacin da aka dauko isma'il annabi isma'il babansa ibrahim ya dauko shi zai yanka shi ya kubutar da shi daga wannan yankan wa man alladhi akhraja yusufa min al-bi'ri waye ne ya fitar da annabi yusuf daga rijiya ya je zama sarkin misra wa man alladhi radda an ayyuba basarahu waye ne ya dawo da annabi ayyuba ganin sa lokacin da idan sa ya dusahe saboda rashin ganin dan sa yusuf wa kashafa an ayyuba durrahu waye ne ya yaye wa annabi ayyuba cutarsa wanda ya kai malamai suka ce har tsutsa tana zuba a jikin annabi ayyub saboda tsabaragen rashin lafiya mai tsanani shi da kansa yace rabbi anni masani yadhurru
wa ayyuba idna da rabban anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ
الله مدوكين سركي يتي وأيوب إذ نادى ربه تنا أنبا أيوب لوكتين دي قرما وأبنجين سكرا يقوالا وألّا يكرا يتي أني مسني الضر Allah ka shafe ni da cuta wa anta arhamur rahimina kai ne mai rahamar da yafi kowanne mai rahama duk wani wanda yake tausayi to kai ya kwaikwaya ya Allah arhamur rahimina Allah ya ce fastajabna lahu sai muka amsa masa atake wa kashabna ma bihi min durr sai muka yaye masa abin da yake ciki na cuta da rashin lafiya Allah madaukakin sarki ya ce ni wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina sai muka bahi iyalansa da wasu bayansu wannan rahama ce daga gurinmu wa dhikra lil abidin kuma abun ambato ne ga masu bautar Allah an gane magana da kyau ko abun tunatawa ne da kuma ambatawa ga masu bautar Allah dan haka shine ya bashi wannan wa man alladhina jayunus min batnil hut waye ne ya tsiratar da annabi yunus daga cikin kifi ومن الذي أنقذ موسى من فرعون وجنوده وأين يصير تدع النبي موسى نيكان دق فرعون دقما أين هو ترندنسا ومن الذي وهب يحيى لزكريا بعد يعس وقنو وأين وندا يباوى annabi zakariya da mai suna yahaya bayan da ya yanke tsammanin ba zai taba samun da ba ba zai taba samun haihuwa ba innallahu rabbul alamin wannan Allah ne diye waɗannan ayyuka da su da makwatan su da makamantan su da makamantan su innahu allazi amaraka an tasalahu wannan Allah shi ya umarce ki ki roke shi ki ainihin wato kwarma masa kira a cikin dare ba wanda ya sani ki tashi ki gaya wa Allah damuwar ki wa wa'adaki an yujibaki kuma Allah yayi miki alƙawarin zai amsa miki innahu allazi biyadihi khaza'inul mulki wal malakut taskar mulki da taskar wadata gaba ɗaya mallakar sa ne subhanahu wa ta'ala falaysa lil 'abdi mu'inun 'ala masalihi dinihi wa dunyahu illa Allahu 'azza wa jalla ba wani dan adam ko ba wata halitta da za ta nemi ko da za ta taimaki dan adam a bisa mas'aloli da maslahohin rayuwarsa da lahirarsa in ba Allah ba faman a'anahu fa huwa al-mu'an wanda duk ya nemi taimakon Allah to Allah ne taimakon sa ne waman khazalahu fa huwa al-makhdhul wanda kuma duk Allah ya kaskanta shi to ya kaskanta duniya da lahira Allah ka daukaka mu karka kaskanta mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana gaya wanda daga cikin sahabban manzon Allah yana ce masa idza sa'alta fas'alillah idan zaka roka ka roki waye Allah wa idza sta'anta fasta'in billah idan zaka nemi agaji ka nemi agajin Allah وعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف manzo Allah yace in zaka roki aka roki Allah in zaka nemi agaji ka nemi agajin Allah ka sani cewa da duk al'umma za su taru dan su tutar da kai billahi allazi la ilaha illa huwa idan Allah bai yi niyyar ka tuto ba za ka tuto ba haka idan duk tsarnin garin nan gatan ki ne tsarnin garin nan a ce duk gatan ki ne saboda tsabar gata ma'ana daga kin taro fada za su tare miki wallahi idan Allah ya ga damar hekin kunyata bai da zaki fa hekin kunyata yasa gurin sa kade ake komawa a samu biyan bukatu gurin sa kade kuma ake komawa a samu yayewar matsaloli shi kade ne wanda idan ka wulakanta shi to ka tozarta duniya da lahira shi kade ne kuma wanda idan ka girmama shi ka tsira duniyar ka da lahirar ka Allah kenan saboda haka mu roke shi zai amsa mana mu kuma nemi gudunmawar sa zai taimaka mana da izinin Allah akwai wasu ladubba da ake so mutun ya luzumta wajen neman biyan bukata da addu'a a gurin Allah ladubban nan sun kai kusan guda 18 amma za mu taba kadan daga cikin su wala Allah mu gama su a yau wala Allah kuma sai gobe amma ladabi na farko dai shine an ya tarassada li du'aihi al awqati sharifa mutum idan zai yi addu'a ya nemi wasu lokuta masu muhimmanci wanda annabi ya nuna cewa ana karbar addu'a a waɗannan lokutan na farko daga ciki akwai irin ranar arfa a cikin shekara kenan wannan rana ce guda ɗaya a shekara wanda ana karbar addu'a wa ramadan a cikin ramadan duk gaba ɗaya ramadanu jama'a lokacin karbar addu'a ne musamman idan mutum ya zo shan ruwa wannan yana daga cikin lokaci mafi muhimmanci da dan adam zai nemi addu'a a wannan lokacin Allah ya amsa masa domin ya tabbata a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake cewa addu'a bayan an sha ruwa karbabbiya ce ba za a mayar da ita ba lokacin da kika zo shan ruwa bayan kin yi zahaban zama'u wa butallatul uruqu wa sabata al ajru insha Allah ko bayan kin yi wannan sai kuma ki daga hannu ki gaya wa Allah matsaloli da damuwoyin da kike ciki Allah zai amsa miki da izinin Allah kuma za ki samu irin abin da duk kike bukata a gurin Allah subhanahu wa ta'ala dan haka malamai suka ce Ramadan gaba ɗaya tun daga farkon sa har ƙarshen sa lokaci ne na karbar addu'o'i lokaci ne kuma na yayewar matsaloli gabaki ɗaya saboda haka idan mutum yana bukatar Allah ya yaye masa duk abin da yake ciki da damuwar da yake ciki to yayi amfani da wannan wannan a wata kenan shine Ramadan a shekara kuma ranar arfa a cikin sati kuma shine ranar juma'a wannan yana daga cikin lokuta da ake bukatar mutum ya yi addu'a dan ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah yake cewa ranar juma'a akwai wata sa'a akwai wani lokaci la yuwafiquha abdun muslimun yad'u Allah illa istajaba Allah du'a'ahu mutum ba zai dace da wannan sa'ar ba yana mai roƙon Allah akan Allah ya biya masa wata bukata a ran Juma'a, manzo Allah ya ce wallahi face sai Allah ya amsa mishi addu'ar shi, kowace ce bukatar sa Allah zai biya masa ita. Shi yasa ma malamai suka dinga lalube akan wani lokaci ne, san da aka yi auli kusan 40 da wani abu, akan wani lokaci ne ake bukata, dan annabi bai bayyana lokacin ba, amma dai ya ce a ranar Juma'a ne. Wasu suka ce bayan sallar la'asar, wasu suka ce bayan sallar magariba, wasu suka ce ran Juma'a daga rana ta hudu, wasu suka ce bayan azahar. Aka dinga maganganu, to anan ne aka samu waɗanda suka ce shine idan liman yayi zaman farko, ma'ana yayi zama na farko na lokacin huduba, yayi huduban farko ba ana dan zama sannan a tashi a ci gaba ba, to wasu malamai suka ce wannan lokacin ne, wannan maganganu sun yi ƙarfi a wannan lokacin, shi yasa kaga da yawa mutane suna yin amfani da wannan dama wajen yin addu'a. Amma magana mafi inganci annabi bai faɗi wannan lokaci bane. Abin da yasa wannan lokaci annabi yake boye irin waɗannan lokutan, saboda kawai ana so ka raya wannan yinin ne gaba ɗaya da addu'o'i da ibada. Shi yasa Lailatul Qadr ma aka boye ta, saboda idan aka ce ranar 27 ne Lailatul Qadr, kowa zuwa zai ya kwanta, ko Allah rahmani ma ai kwanta zan yi, ko mu je mu kwanta kawai sai daren ya zo sai mu tashi mai ta buga addu'o'i. To amma sai Allah ya boye ranar saboda mu raya waɗannan dararen gaba ɗaya dan mu dace da ita. Kin ga mun samu riba biyu, na farko mun yi ibadoji da yawa, na biyu kuma mun dace da Lailatul Qadr. An gane magana? To haka wannan lokaci na ran Juma'a da aka ce ana karɓar addu'a, an boye shi ne saboda mu raya yinin gaba ɗaya da addu'o'i da kuma ibadoji, ta yadda in ma dai ba mu ainihin wato abin nan ba, matukar mun raya yinin gaba ɗaya to mun dace, tunda dai a cikin yinin ne wannan ranar take. An gane magana da kyau ko? Saboda haka a cikin sati akwai ranar Juma'a. Wa waqtis sahar, akwai kuma lokacin suhur, min sa'atil layli, a cikin yini na yini guda kuma, wato da daddare lokacin suhur ainihin wato ana karɓar addu'a. Shi yasa yake cewa kanu qalilan
min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun.
Allah yace kanu qalilan, mutanen kirki wanda suke neman biyan bukata a gurin Allah, dan qalilan ne min al-layli, daga dare yahja'una suke kihingida su kwanta, amma wa bil ashari daidai lokacin suhur hum yastaghfiruna, za su tahi suna addu'a suna cewa Allah kai mana gafara, Allah ka biya mana bukatun mu na alheri. Saboda haka daidai wannan lokacin suhur din lokaci ne da ake bukatar mutum ya tashi yayi addu'o'i, ya gaya wa Allah damuwoyinsa da matsalolinsa. Wallahi in kuka bi waɗannan hanyoyin, da yawa daga cikin matsalolin da kuke rubutowa kuna cewa malam a taimake mu da addu'a muna cikin matsala kaza, da izinin Allah wallahi Allah zai amsa muku, kuma za ku fita daga cikin damuwoyi da yawa. Kar ku raina abin da kuke yi, kar ki ji cewa ni malam ne ko alaramma ne ga Qur'ani a bakin shi. Shi matsayin dan adam a gurin Allah bahi da alaka da yawan iliminsa, bahi da alaka da yawan iliminsa. Wani zaki samu wallahi bai iya komai na ilimi ba, amma yardajje ne a gurin Allah. Allah ya yarda da shi, Allah ya gamsu da shi, Allah ya amintu da shi. Saboda kar ki raina kanki da raina abin da kike na ibada. Yawan ibada ba shi bane, shata yana cewa yawan mutane shine kasuwa, mu a raba mu da kyawun lunguna ko rumfuna. So saboda haka a tsaya a yi abin da ya kamata, ba wai kuma kawai shikenan kai kana ganin kanka kazanta ne ba za ka iya zuwa gurin Allah ba. Munafukai da kafirai da masu bin tafarkin bid'o'i, abin da ya kai su halaka kenan, su suna ganin su suna da kazanta, malamansu su ne tsarkakakku, don haka idan sun tayi he su dinga kiran malamin suna cewa wai ya kai kukansu gurin Allah, wai su suna ganin kazantarsu bata kai su je su roƙi Allah ba. Wannan ba aqidar musulmi bane. Musulmi yana ganin kansa cewa kofar Allah a buɗe take, zai iya gaya wa Allah kai tsaye, Allah ya amsa damuwarsa da matsalarsa. Saboda haka ana buƙatar mu kula da wannan. Sannan bayan haka kuma, daga cikin hanyoyi na buƙatar addu'o'i, akwai an yaga ta nimal ahwalash shar'iyya, mutum ya ainihin wato a sharifa kai, mutum ya ni ribaci lokuta ko halaye wanda suke masu daraja. Abu Huraira Allah ya ƙara masa yarda yana faɗa mana yana cewa inna abwabas sama'i tuftahu inda zihafis suhufi, ƙofofin sama lokacin da ake tamutsutsu a sahu, ko dai sahu na sallah ko kuma sahu na yaƙi, sahu na dakarun musulunci, lokacin da suke shiryawa za su kai hari, Allah ya buɗe ƙofofin sama ana karɓar addu'a a wannan lokacin. Wa inda nuzulil ghaif, haka lokacin saukar ruwan sama, wannan ruwan sama da kuke gani ya tabbata ma a hadisin annabi Muhammad cewa idan ruwan sama ya sako annabi yakan cire rigar shi sai ya fita waje sai ruwan ya dake shi idan aka ce masa me yasa yayi haka sai ya ce innahu hadithu ahadin bi rabbih bai juma da rabuwa da ubangijinsa ba dan haka akwai dimin rahama da gafara da alheri a tattare da wannan ruwan sama yanzu nan suka rabu da Allah dan haka kafin ya huce ka je ya dan daki jikinka ya dan taba ka akwai alherin da zai iya samun ka to haka idan ruwan ya tsinke yana zuba to lokaci ne na addu'a dan kofar rahama ne Allah ya bude ta Allah ya bude ta dan haka sai ki daga hannu ruwa yana kwarara ke kuma kina ga yawa Allah damuwarki ina so ku dinga jotun waɗannan lokutan dan suna da muhimmanci ku yi amfani da su wajen neman kubutar bala'o'i da masifofin da al'umma suke ci ku dinga jotun wanda tazo da biro da takarda ta dinga dan rubutawa dan ta yi amfani dan naga wasu ku suna da kokarin haka sun taho da dan biron su da yan takarda suna dan jotun din abubuwa muhimmai da ake faɗa wannan shine kin tabbata dalibar ilimi kin tabbata mai neman karuwa a harkar karatu amma ki zo ki zauna a gama karanta daga kin tahi kin manta da duk abin da aka karanta to gaskiya bai zama mai amfani yadda ya kamata ba saboda haka ana buƙatar mutun ya yi amfani da lokacin saukar ruwan sama yana daga cikin lokaci da ake samun riba da kuma biyan buƙatun addu'o'i wa inda iqamatus salawatil maktuba haka lokacin da aka tada iqama kafin liman ya ce Allahu akbar an yi iqama to wannan lokaci ne na addu'a kuna zuwa sallar tarawihi kuna zuwa sallar isha kuna zuwa sallar maghrib musamman a cikin ramadan din nan mata suna samun damar fitowa sallah to lokacin da aka yi iqama kafin a tada sallah lokaci ne na karbar addu'a fagtanimu addu'a fiha abu huraira Allah ya masa rahama yace ku ribati yin addu'o'i a cikin waɗannan lokuta wa qala mujahid malam mujahid yace inna salata ju'ilat fi khairis sa'at lalle sallah da kuke ganin ta an saka ta ne a bisa alkhairan lokuta sallan azhar sai da Allah ya zabi lokacin sai yace ayita a lokacin sallar la'asar san da Allah ya zabi wannan time din sai yace ayita a wannan time din sallar magriba isha asuba da dai shauransu san da Allah ya zaba sannan sai yace ayi su a waɗannan lokuta din sai manzon abin nan sai shi wato mujahid yake cewa fa alaikum biddu'ai dan haka ina horan ku da ku dinga addu'a a waɗannan lokutan khalfa salawati a bayan kowace sallah wannan dalilin yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tanadar da lokuta na musamman ko addu'o'i na musamman da ake so ayi a bayan sallah
kamar ba a ji na ko
ana ji duka duk kuna ji mu ci gaba to so okay na'am so saboda haka a ribatu waɗannan lokuta din domin yin wannan addu'o'i din ya tabbata a harwaya ingantacciya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda al-Imam Ahmad ya rawaito a cikin musnad nasa haka al-Imam Tirmidhi ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa addu'a bainal adhan wal iqama la yuraddu addu'a tsakanin ta da iqama da sallah ma'ana tsakanin kiran sallah da ta da iqama ba a maida wannan addu'ar ladan idan ya kira sallah to kafin ki ji an shiga sallah to maza wannan lokaci ne na addu'a ana cewa ladan ya gama kiran sallah kaf kin bi shi irin yadda ake bin sa din nan har zuwa karshe sai ki daga hannu har liman ya tada iqama ko liman ayi iqama liman ya tada sallah kar ki daina addu'a ki ta an tayo bukatu ki ta fadin damuwoyi ki ta fadin matsaloli manzon Allah yace ba a maida addu'ar bawa a daidai wannan lokaci saboda haka duk matsalolin kun nan da damuwoyin kun nan ku yi amfani kuma kullun idan muna magana akan addu'a galibi wasu suna fahimtar cewa wai dole sai da larabci za a karba addu'ar bawa babu Allah shi yayi yaruka kuma ya sako ki ba fulatana ko ya sako ki ba haushiya ko ya sako ki ba teriya ko ya sako ki ba barbariya ko ya sako ki kaza wannan da yayi ki haka da wannan yaran kuma yana jin wannan yaran idan kin kira shi da shi saboda haka suka ce da kai addu'a da larabci ka kwaba ko kuma ka faɗa abin da zai fusata Allah ma a maimakon kana neman rahama ko gafara ko biyan bukata gara kai amfani da yaran da kake zi ka san me kake faɗa dan larabci baki san me yake faɗa ba zaki iya faɗin wani abin da masifa kika roƙo wa kanki yan amin kuma suna nan mala'iku in kika ambata wani mummunan abu kuma yan amin din suka amsa ai kin ga an samu matsala ko ba haka bane ashe kenan gara mutun yayi addu'a da yaran da yake fahimta yake ji ya san wannan yaran ya san me ya faɗa so that daga ya ambata sai Allah madaukakin sarki ya amsa masa Allah madaukakin sarki ya amsa mana baki daya lokaci ya tafi amma bari mu ƙara abu guda daya sai mu dakata in ya so gobe sai mu dora daga cikin lokutan da ake buƙatar mutun ya dage da addu'a shine an yada o mustaqbil al-qibla wa yarfa'u yadayhi in zaki addu'a din idan da gabar ke yamma yake kallo to ki duye ki kalli me gabar in kudu da kike kallo ki dawo ki kalli gabar in arewa ko ya kike a cikin daki ko a cikin masallaci ki juye ki fuskanci al-qibla yana daga cikin hanyoyin da ake karbar addu'a fayan bagili da'i ya dace ga mai addu'a ila Allah azza wa jalla ga Allah mai girma da daukaka an yakuna mutawajjihan ila jihati al-qibla dan ya fuskanci bangaren al-qibla fa an salmanu an karbo daga salmanu al-farisi ibnu al-islam Allah ya hada da salmanu al-janna anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzan Allah yake cewa inna rabbakum hayyun karimun ubangijinku yana da kunya kuma yana da karamci ubangijinku yana da kunya kuma yana da karamci yastahi min abdihi Allah yana jin kunya idza rafa'u aydikum ilayhi idan kuka daga hannu zuwa gare shi an yarudda kuma sifra Allah ya bassu karazube ba tare da ya biya muku bukata ba Allah yana jin kunyar wannan inji manzan Allah warawa Anas bin Malik Anas dan Malik Allah ya hada mu da shi a aljanna ya rawaito anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hatta yura bayadu ibtihi annabi ya kasance yana daga hannayensa har sai an dinga farin hammatar shi saboda yadda ya daga hannu fi du'ai a cikin addu'a wa kana abu darda'i yaqulu sahabi abu darda'i Allah ya masa rahama ya hada mu da shi a jannatul firdaus yake cewa irfa'u hadhihi al-aidi qabla an tughalla bil aghlan ku daga hannayenku nan ku roki Allah da su tun kafin a daure su da ainihin wato ukumi tun kafin a daure muku su ma'ana dai daga hannu da fuskantar al-qibla a lokacin addu'a lokaci ne muhimmi na karbar addu'o'i kuma lokaci ne muhimmi na yaya matsaloli da damuwoyi saboda haka wannan yana daga cikin hanyoyi da ake bi wajen kubuta daga masifofi zamu dakata anan gobe in Allah da zamu tashi akan abu na hudu daga cikin hanyoyi da ake samun biyan bukatu da kuma ake yaya matsaloli daga cikin su da izinin Allah Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana hadha huwa ma indana billahi tawfiq wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh